أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها sai mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala, mu ce alhamdulillah, ƙara cewa alhamdulillah, ƙara cewa alhamdulillah. Godiya ta tabbata ga Allah da ya halicce mu ya sanya mu mutane, bayan nan kuma ya sanya mu daga cikin al'umma Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sai mu gode wa Allah bisa wannan, kuma bayan nan kuma ya sanya mu daga cikin wato a mabiya ɗariƙar sufaye. Sai mu gode Allah bisa wannan, a cikin ɗariƙar sufayen kuma ya sanya mu wato bisa tafarkin wato waliye su ne Shehu Jani, Allah ya daɗa shi. ‘Yan uwa, ba abin da za a ce sai a ci a gode wa Allah, kuma a gode wa ‘yan uwa. Alhamdulillah, ‘yan uwa sun riƙe alkawari kuma suna ta hidima a kullum a kowane lokaci bisa wannan hanya. Allah ya saka masu da alheri. Ba abin da za a ce sai a ce a gode musu bisa irin wannan hidima da suke yi. Kuma ‘yan uwa, alhamdulillah, kamar yadda Dr. Tahir ya faɗa cewa tun daga zamanin Shehi har zuwa yanzu, alhamdulillah, wannan karama ce ta Shehi. Karaman Shehu Umar Tijjani ne, saboda haka shi ya sa kuka ga kullum wannan abin ci gaba yake yi. Wannan karama ce ta Shehu Umar Tijjani, Allah ya jima masu da wannan. Ba kowa ne daga cikin shehu ne kuma da mai ya samu wannan. A ce bayansa har an shekara har 40 yau, 47 yau, ko da 8 an shiga ma da 8, 48. Amma abin da ake yi ba a fasa ba sai ci gaba abin yake. To wannan sai mu gode Allah tabaraka wa ta'ala. Da wasu wana nan da na ji sautin wato shi Sayyidi Bashir, to sai ya tuna man sautin shi sai wanta jani, sai ya ji kamar shi ne. Wallahi sautin nan da na je na karanta alwurda, to shi kenan sai tuna ma wannan zamanin kamar Shehu Tijjani shi ne yake karatu. Alhamdulillah, wannan duka karama ce ta shi Shehu Umar Tijjani. Allah ya ji ɗansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya ƙara yarda gare shi. Kuma ɗan uwa, ba mamaki in an samu haka, domin a irin yadda shi Shehu ya yi hidima ya bauta malamansa, har kuma faida ta bayyana. Ta bayyana ne ya zama da su ne, ko kuma su ne farkon wanda suka je suka kawo faidan nan. Su wanda ya kawo faidan nan su ne farko a Afirka. A Afirka ma, Najeriya ba, a Afirka. Domin na tunawa lokacin da shi Shehu suka tafi, za su je Kaula, daga nan suka tafi ta Damagaran. Daga Damagaran suka hau jirgi suka sauka a wato a Bamako. Daga Bamakon nan sannan suka shiga jirgin ƙasa suka ƙarasa. To akwai garin da ya je suka je suka sauka, aka ce ina za ku? Sai suka ce ai Kaulaha za mu. Lokacin da ma duk da a san ma ba a jin labarin shi, Kaulaha za ku? Kaulaha kai, ai gudun ku za ƙare. Suka ce mu dai sai mun tafi. Shi ne suka tafi, wato wannan tafiyar da suka yi. To alhamdulillah, su ne farkon wanda suka kawo mana wannan alheri. To ‘yan uwa, alhali da muke ciki, wajibi ne a irin wannan tafiya da ake yi ta yau, tafiyar da ake yi ta yau, tafiya ta addini da tafiya ta rayuwa, wajibi ne a zamana ana fikira, ana tunani. Tunanin kuma ba wai tunani a'a ya zamana tunani ne zai zamana abinda kai tunani jiya kuma yau ma shi za ka yi, a'a tunanin nan ya ci gaba, ya zamana an samu irin abin da aka samu na waɗansu mashaki, to a yi tunanin ina ne mafita, ina za mu fita daga wannan mashakin na addini ko kuma na rayuwa, ta ina za mu fita, a yi tunanin wannan. So saboda haka ‘yan uwa, ba mai ƙulewa kowa ba abin da ake ciki na sha'anin addini a wannan ƙasa yau ko kuma a wannan duniya tamu ta yau an shiga wani hali. Saboda haka ra'ayoyi sun bambanta, abubuwa hanyoyi sun bambanta, kowa ya kama hanyar da ya kama. Saboda haka lalle ne wato a irin wannan da abubuwa da ake ciki na balbala da ake ciki na ra'ayoyi wanda yake wato mabambanta, yana daga cikin abinda ya wajaba malamai waɗanda suke malaman addini su yi tsayi su duba menene daurinsu a wannan irin tafiya da ake yi, ma'ana wani rawa za su taka a wannan zamani su malaman addini. Saboda haka lalle ne malamai su ne wanda aka ce fa zazaharatin fitnatu wasaqata al-ulama'u fa alaihim la'natullahi wal mala'ikatu wan nasu ajma'in. In fitna ta bayyana malamai suka yi shiru, to su ma sun shiga cikin la'ana. To ashe wannan daurin malamai wajibi ne su tashi su tsaya su nuna wa mutane ina hanya take yanzu aina tsari, ina hanyar mafita, ina hanya take. Malamai su za su nuna wa mutane hanyar nan. Malamai masu karantarwa da addu'at, wato masu wa'azi da masu kira, to lalle ne su tsaya su yi aiki a wannan dauri nasu, irin taka rawar da za su yi ne da za su tsamo da al'umma. Abinda yake nufi ‘yan uwa, addinin musulunci yana da makiya da yawa, amma tun da ya taho tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bai wa sahabansa addinin nan, a sahaban nan da ya ba su kuma suka bayawa wato majiyansu bayan sahabai tabi'ai. Bayan tabi'ai tabi'inan nan suka ba su wannan addini. Haka addinin nan ya taho kowa suna karɓa daga wannan. Haka har ya zo zuwa gare mu, kuma haka har zai zarce har zuwa ƙarshen zamani, har zuwa ƙarshen duniya. Saboda haka filin ne ba yadda za ka yi in ba ka yi zamani da mutum ba ka karɓi wani abu daga gare shi. Kila sai wanda kai zamani da shi daga shi gare shi za ka karɓa. Kamar yadda na gaya muku nan yadda ya jero hakan nan, to haka kowanne so karɓi addinin nan. So ka yi addinin nan kuma har zai zo gare mu ma muka karɓa. Saboda haka mu ma kuma kila ne za mu miƙawa su ma masu zuwa na ƙasa da mu. Saboda haka ‘yan uwa, yau an samu abubuwa sun bambanta, a ra'ayoyi sun bambanta, an samu wato firat ɓangarori sun bayyana daban-daban. To amma tare da haka hanya dai mustaƙi ne, hanya ɗaya ce, kamar yadda na gaya muku tun daga manzo Allah da sahabai tabi'ai tabi'una daga sauransu har izuwa ashabul mazahir har izuwa kuma wanda suka sufaye da sauransu, duk wannan hanya ɗaya ce. Domin addini dama ne imani da islam da insan. Saboda haka waɗannan abubuwan nan suka tafi hanyar nan su tafi. Waɗannan wanda suke kan gadabe suka tafi kamar yadda na zana muku nan, to su ne fa ahlus sunna wal jama'a. An fahimta? Ahlus sunna wal jama'a bayan waɗannan sahabai da tabi'ai da tabi'una waɗanda suka zo daga baya malamai wanda suka yi aiki suka tashi addinin suka tashi yadda yake da wato da aqida suka tashi, yau shekara 1100 kenan. To tun daga wannan lokacin waɗanda suke bin wannan aqida ake ce da su ahlus sunna wal jama'a, waɗanda suke bin wannan ahlul mazahib su ake cewa su ma suna daga cikin ahlus sunna wal jama'a. Ashabu wato hadisi wato malaman hadisi suna daga cikin wato suwa wato ahlus sunna wal jama'a. Haka nan malaman adab wato suna daga ciki, malaman qira'a suna daga cikin wayannan,
waɗanda suke mujahidai jihadi yadda addinin musulunci ya tsara shi duk suna cikin wannan sufaye suna daga cikin waɗannan wato ahlus sunna nan dukannan saboda haka to amma wa wanda su kaman amine wanda suka rataya da malaman su ba su karatu amma sun dogara da malaman su su suka dogara da su za su gaya musu da halal da haram to su ma suna daga cikin ahlus sunna to ahlus sunna nan fa yau shekara daga ofishin da waɗannan aka tabbatar da ahlus sunna nan shekara 1100 kenan haka nan muka karanta a gaban shi ma mutum ya nuna karanta wannan wai ba wai abunan ba kaman a cikin wato a cikin wato a littafin wato aqida yadda yake cewa wato wal ash'ari mujaddidan qarqama ba'da salatin atin awama yuqilu ra'ayan itizali musbita mawarid sunnati hatta asbata adba'uhu tariqahum musha'a bimar habil sunnati wal jama'a bi akthar al-qadari min islami min al-iraq wa bilad al-sham وسيت وال ماتريدي وراء إثلا بماتريدا أذبه مهلا من ثمرك عند قام فيها مديرا مواهد السنة حتى الشهر من أصحاب الجنة السنة والجماعة هناك كل من وتباع وتولى من كمان يدي في أشعري وندي ساتي أكيد أهل السنة وصوله وندي دجنان أنك يدد مالون سنة بب وجن أكيد أشعري kune duk tun daga wannan duk malaman da muke ji da shegun da suka taho tun daga wannan zamanin tun daga tarihi dukkansu wato dukkansu na daga cikin ahlus sunna duk wanda muke ji manyan wato tun daga Imam Malik Shafi'i Ahmadu bin Hanbal da sauransu da wanda suka biyo bayan su da ana bangaren wato suku da wanda suka biya bayan su wajen sa hadisi Buhari Muslim Nasa'i da sauransu da ashabu wato sunan da ashabu ta wato ashab da ashabu ma'adi duk waɗannan suna da cikin ahlus sunna su ne ake cewa ahlus sunna da wal jama'a har ya tafi zuwa yanzu dukkan mu nan abinda malaman mu duk suna daga cikin ahlus sunna har zuwa kasan nan har zuwa ofishin da sai Usman ya yi tajjidi tajjidin nan da yayi na addini duk suna daga cikin ahlus sunna wal jama'a duk wannan ahlus sunna ne wal jama'a to waɗannan su ake cewa sunna shekara 1100 mun ba da salatin mu'atin awama wato shi al-ash'ari ya yi shekara rayu ne a shekara alif da shekara hijira 300 a bayan 300 nan ya tashi yayi wannan aiki kuma duk malaman nan suka yarda da aikin sa kuma wato su daga baya malaman shi ɗan malaman tauhidi suka zo suka bi wannan hanya suka tabbatar har zuwa wato Sheikhul Islam Sunusi shi ma yaje shi ma yayi wato wannan littafin nasa a littafin sa na aqidan nan dukkan su wayannan su ake cewa ahlus sunna wato wal jama'a to amma waɗannan sun fito daga baya yau shekara bai fi shekara ne tan ba sun cika duniya sun ce su ne ahlus sunna mu nan ba su zo mara ba su zo su nan bai fi shekara ma 40 da wani abu ba domin a kan idan ma suka zo bai fi shekara 40 da wani abu ba saboda haka abinda muke so mu fahimta wannan hanya ta ahlus sunna wanda aka gaje shi ta shekara 1100 wanda duk malaman mu da duk malamai da sauransu duk a cikin wannan hanya suke da suke su jani da ke Ibrahim da duk sauransu duk a kan wannan hanya suke to wannan ita ce hanya wadda take a yau ya kamata duk musulmi ya bi ta a wannan hanya ita ce as-siratul mustaqim to amma akwai waɗansu hanyoyi ga su nan dama ne su zo da zamanin manzo Allah da ya zama wato as-sirat ta halitta yake wannan shi as-siratul mustaqim sannan ya gane a ce waɗansu hanyoyi kuma da wajibi akwai za a samu a ce bunatu tariqa sunna to amma hanya mustaqimiya to ita ce wannan amma wannan zai fito cewa bai yi zamani da manzo Allah bai yi zamani da sahabbai bai yi da sahabbai da ya ce ya rena malaman da ya karba abun su ko kuma wanda suke na zamanin sa ya ce bai yarda da abun da suka yi ba shi a'a ya shi zai takandanta da kansa to irin wannan wani ya ci tsariki ne anan ake samun wato ratsa-ratsan hanyoyin nan ba su ratsa mustaqim ba saboda haka ƴan uwa a fahimta mu a yadda ahlus sunna nan a yadda suka yi tafowa aka faɗe su ba ta kafirta kowa ahlus sunna ba ta kafirta kowa wannan ahlus sunna ba ta rigima da kowa ba ta kuma kafirta mutane haka aka shede su alu sunna to mu ma haka abinda wato ya gwanni mu tsora mu akai kenan dan uwa ana fahimta a hanyar wannan da muke magana ita ce hanyar mu hanyar magabatan mu hanyar ya gwannin mu sune alu sunna wal jamaa kuma wato abinda suka tsora mu kai alu sunnan nan ba a san su da rihima ba ba ka kafirta kowa ai idan mutum ya duba wato alfarqu bayna firaq kaga in zai ga ilimin da alu sunna suke ba ka rihima ba ka kafirta kowa to a yanzu an samu waɗansu firaq daban jama'a ƙungiyoyi sun zo a cikin addini to sun zo da abubuwa da yawa to mu abinda muke so ko kuma abinda muke so ko abinda muke gaya jama'a to ya zama da mu ma mu tsaya a kan hanyar mu wannan hanya da muka taho da na yi muku bayani shi ne hanyar mu wanda shugabannin mu suke kai suka tsora mu a kai amma ba za mu yi hijima da kowa ba ba za mu haɗa kai da wannan ɓangare mu yaƙi wannan ba ba za mu haɗa kai da wannan ɓangare mu yaƙi wannan ba ruwanmu an fahimta a fahimci wannan tafiya ba ruwanmu ba za mu haɗa kai da wannan ɓangare mu yaƙi wannan ba su waye ban ƙungiyoyi ba za mu haɗa kai da wannan mu yaƙi wannan ba ruwanmu haka ishiya gabanin mu suka ɗora mu a kai a sai Ibrahim Allah ya dade shi yana cewa Allah Allah ya qaumi fala au abadan tu qabdikum bin nafsi bis sawr fa tafiru yake ku ji tsoron Allah ina yi muku magiya da Allah kar a kura wutar fitina da ku kar ku yadda ku shiga cikin wato wutar fitina a ce ku kuka ida wannan fitina a kar ku yadda ai ku yi hakuri lillahi fa tafiru ku yi hakuri wato ku riƙe abin da abin har maki cewa na sanri mu abadan na tasmu abadan wa in zarantum fa sabran innakum tumun kar ku duka kar ku dashi kowa kar ku daji kowa kaga ni in ma an da ku to ku haƙuri ai ku da mamma sa ku ne ba haka yi ya faɗa ba ba haka tsora ma kai ba to saboda haka mu a wannan ga hannun mu hannun ahlu sunna wal jamaa wanda yake shugabannin mu suka tafi a kansa muke kuma abinda suka tsora mu a kai kenan ba ruwan mu da wannan bangare ba ruwan mu da wannan bangare saboda kuma aikin mu muke yi addinin mu muke yi ba ruwan mu da wannan ba za a yi yadda mu yadda aikin suna da mu ba ma yin fita mu saboda haka wannan ita ce a fahimci wannan hanya ita ce ta ba za mu yi zuwa da kowa ba kowa ya je abin da yake ran da Allah ya ganar da shi ya dawo shi kenan in kowa ba Allah bai gane shi ya bai wa shi kenan da dai mu faɗi gaskiya yadda take kawai to saboda haka kaga wannan shi ne hanyar da ya kamata wato a bi zama na ana son hanyar da take madaidaiciya musan tsina ba ruwan mu da rijima da kowa kuma da yawa Shi Ibrahim yana ta irin wannan ma'abunan wasiya da cewa wato kar ku tada fitina kar ku yadda a kuma tada fitina tare da ku ku yi haƙuri haka kullum yake faɗa to wannan hanya ita ce wadda take muskin iya kuma na gaya muku ita ce wanda yake ahlu sunna abinda aka ba da shaida su ba ta fitina ba ta kafirta kowa saboda haka a kan abin da za mu zauna kenan kuma kowane ɓangare za mu iya zama da shi amma za mu yi abu da yi daidai da ba za mu yi shi ba za a ce wadda wannan ba daidai ba ne in abu da ya kawo ba daidai ba za su a mu ba hanyar ba daidai ba ne amma ba ruwan mu da abu nan suna da wani ba za mu yi suna da kowa ba saboda haka mu hanyar mu hanya ce ta zaman lafiya abin da muka gada ce yan da shi a gabanin mu hanya ce ta zaman lafiya ba hanya ce ta a suna ba saboda haka yan uwa wannan abin da ya kamata kenan kuma ina kiran ɗan uwanmu wato malamai da kuma masu kira zuwa ga addinin musulunci su kula da abin da zamanin nan yake ciki yau addinin musulunci yana da maƙiya maƙiyan nan suna nan a ɓoye su suke zugawa a ba za su fito abin da suke ne ba za su fito da dangadan ba, amma za su samu waɗansu daga cikinku su je su wato su same su wato ta hanya su za su shigo ta yadda za su ɓata addinin musulunci. Domin maƙiyan ba maƙiyan addinin musulunci, abin da su buƙatar su shi ne a rasar da addinin musulunci ya zama na kuma malamai da yawa kuma abin ce addinin mu na musulunci ba don daga Allah yake ba, ba don gaskiya ba ne, da bai kawo wani ba, saboda maƙiya da suke yi tsaya kin zo da za a yi. Allah ya ce ya balla illa an yi su mai nura wa laukar yan kafiruna wa laukar yan mushrikuna. Allah ya ci ba zai yadda wato addinin nasa ba, wato a kashe hakkin addinin sa ba, wato ko kafirai ko musulmai sun yi ba za su yi ba, ko da sun taru ba za su yi ba. To sai dai makirci suna yin suna ta makirci. Makircin abinda maƙiya suke yi shi ne kullum su kafa wa addinin musulunci baƙin kirki, su yi tashihu na sa ya zama da wato musawaha ne, ya zama da sun ɓata shi. Saboda haka kullum abinda suke so a ce addinin musulunci addini ne na ta'addanci, addini ne na rigima. Saboda haka duk duniya a ƙyamaci addinin, don a ƙyamaci addinin. Amma fa kuma da hannunta a ciki suke zuga waɗannan mu, da hannunta a cikin a yi wannan aikin don su samu biyan buƙatar mu, don a ce addinin musulunci addini ne na ta'adda, addini ne suke a ƙaurace masa. Amma ta ina za su yi ta mutane cikin masu addini za su zo su yi wannan ɗin? To duk hannunsu ne, duk waɗannan ta'addani da sauransu duk da hannunta a ciki. To saboda haka ‘yan uwa, mu ba wai mu nan kaɗai ba ne, a duniyar duk ta zama haka. Duk ai kowa yana jin abin da duniyar take da rigima da a rediyo da sauransu, ai ana ta bi. To duk duniyar ta zama haka. Waɗannan suna yi wanda wannan waɗannan, to mu ga hanyarmu, ba ruwan mu ga hanyarmu, kuma a riƙe addinin nan da kyau. A daga ƙarshe ‘yan uwa, abin da nake mana wasiya, nake jawo hankalin nan shi ne addinin musulunci ba zai yiwu ba sai da ilimi. Addinin musulunci ba zai yiwu ba sai da ilimi. Saboda haka komai na addini ba zai yiwu ba sai da ilimi. Hatta ɗari'un nan suna da littafai da yawa, amma an buri ba a kanta su nan. Mun sha karatun littafan tasawuhu da littafan tasawuhu a wajen shehu da ba irin littafin da ban karanta ba na tasawuhu ne, ban kafin ma na ɗariƙa na tasawuhu nan su ta iya tusuluki su ba ne, ga sunan iya su ra'i a ra'i su shari'i su ba ne, duk an zai da abu nan su ba wato kuma an na da in lahi duk an mun karanta na a gaban shehu yana. To karatu ilimin ba zai yi ba sai da abu nan, addini ba zai yi ba sai da ilimi, kuma ɗariƙa ba za ta yi ba sai da ilimi. Saboda haka ‘yan uwa, ana mana wasiya da cewa lallai ne mu tashi tsaye cikin neman ilimin nan, kuma mu sa ‘ya’yanmu cikin wato neman ilimin nan, musamman dai ilimin ɗariƙan nan. Lallai ne ba kawai mutum shi ke nan ya karɓi ɗariƙa shi ke nan ya zama da bai san yadda ake yi ba, bai san yadda ake yi ba, to wannan fa ba zai zama ɗan ɗariƙa ba. A kila mutum ya samu zama na ya san ilimin ɗariƙan nan. Wato akwai wato abubuwa da yawa na ɗariƙa wanda suka bayyana da yawa, za ka samu mutum yau bai san ma ɗariƙan ba, a'a ya je bai san wanda ya karɓa ba, sai ya gan shi ya zama shi ma shehi, ya shiga ƙauyuka ya shiga gari ya yi daɗi yana ta faɗan abubuwa wanda yake san ba a san su ma daga cikin ɗariƙa ba, kuma ya dangana wa ɗariƙa ko kuma ya dangana wa shehu. To da abubuwa da yawa ne. Saboda haka irin waɗannan ba abin da zai yi maganin su sai ilimi. A zamanin zai yi nan zikirin nan da ake yi, zikiri da ake yi, zikirin nan a zaune ake yi, ko ba haka ake yi ba zikirin? Ko kuna tsalle a kai lokacin nan kana daidai da kai tsallen ka, ai tsallen ne mu ya yi ko mutum ne mun dan mun da mun amma kai amma ai ka yi kai tsallen ba. To wa'annan abubuwa da ake yi a gaskiya filan ne mu fito mu faɗi gaskiya, abubuwan da ake yi na zikiri da tsikiri da tsalle da wane da bugun kirji da wane, duk wa'annan abubuwa ba sa daga cikin ɗariƙa. A nan zamanin shehu nan zama muke nan a zaune ake yin zikiri nan, in an je gidan shehu wani kwato da shehu za mu tafi gidan shehu ma mai hula mu je a yi zikiri, ko kuma mu tafi gidan shehu a fiku, duk amma a zaune ake yi ba wani tsinkin rawa ba wani abin nan. to yanzu an dawo rawa ake yi da abin nan ba amma an jide nan yanzu wai kida ma ake yi ko ai ta kida da yamma mazal ana kida na kowa ya fada duk wannan abu ba shi a cikin addini kida ne a to don mutum yana kida yana an to a kida ba wani zancin kida da kida da rawa da sauransu dawa da sauransu babu shi a cikin wato dariqa tijaniya kana ne wala ta da gudun abgama la ta da ko madar digri wasal no kin wasal ba ne ko wala ta kama da la ta wannan ko ga tana a cikin wannan din fa anna da wa an ga na halma kuma ala dariqa ci kana ne ko to amma bambanci ba wannan ba da ilimi ga wannan rawa da aka hana da tsallo da bugun kirji da wannan an hana to amma za ku samu cewa a ai an faɗi cewa a ɗan ɗariƙa tijaniya asalin ɗariƙa kafin shehu a baki ɗariƙa manzo Allah ba shi ɗariƙa ai da halwaciya yake yi halwaciya kuma ahlul rabbi ne suna yin rabbi to wani irin rabbi suke yi kar a ɗauki wannan rabbin a ce kawai a an gani a ce shi ke ya halatta a kai irin wa'ina wani rabbi suke yi a gani ko wa kullu jawazir rabbi wa tamayulun yaminin shimalin inda azkari halarraki ka gani ba wai shi aka yi mutum ya tafi yana abin nan ba a kana yi la ilaha illallah abin da suke yi kenan eh kana yi la ilaha illallah ilaha illallah to wannan ba tashi aka yi ba wannan mutane kar su ɗauki wannan su a yi kenan a yaban to irin abubuwa da ake yi a cikin ɗariƙa da irin da'awowi da ake yi duk fa wannan abubuwa ba su da amfani ba su da kuma dalila kuma a kai dangana wa dalila ko kuma a kai dangana wa shehu to ɗan uwa mu kiyaye irin waɗannan abubuwa da yawa abubuwa sun bayyana wato wanda ba haka magabatanmu suka yi ba ba haka muka gani ba to kila ne kun yi magana mu ce lalle ba abu nan eh irin wato kaɗe-kaɗe da har kiɗa ake yi da sauransu ba wannan kiɗa babu shi a cikin dalila babu shi ba a abu nan mutum sun ma bai yadda da irin waɗannan kaɗe-kaɗe da ake yi ba mutum ya je ya duba azawajir na ibnu hajar al-haytami azawajir an israrin kaba'ir saboda haka dan uwa a fahimci abin da muke so mu fahimci hanyar mu ga hanyar mu an fahimta mu fahimci hanyar mu mu watsar da kowaɗanne su je kowa ya yi kan Allah amma kar mu haɗu mu ce mu a na abin nan mu ba za a yi haɗa da su a je a yi wani kan rigima ko kuma a je a yaƙi waɗansu ko abin nan ba kai babu wannan eh mu hanyar mu daban take kuma mun san abin da muke yi abin da magabata mu suka bar mu akai hakan kuke an fahimci wannan abubuwa saboda haka ba rigima muke yi ba kuma bayanin da na muka muku cewa ga ahlus sunna wanda yake na sahihi waɗanda suka shekara 1100 amma waɗansu zo su ba su shekara mai tamba ko kuma ma a sun zo sun bullo saboda kauɗi da sauran abin nan to sun zo sun cika duniya da wannan to ba zo mu je su ta kauɗin su amma mu ga namu nan abin nan eh saboda kuma ba za mu yi hijima da su ba za mu abin nan ba zo mu da hijima da kowa an fahimta to haka wannan hanya to ita ce abin da mu ke so mutanen mu su fahimta saboda tafiya filan ne ka san ina na doka a ina hanyar ta wata ce ina hanya ta kuma hanyar nan na ina za ta kai ni a tilan ne ka san wannan saboda haka ko mu muna da hadari muna da kuma mun hanyoyin mu mun sani saboda haka wai zan tuka dai ba ƙarewa su yi ba ƴan uwa anan da zan dakata muna dai godiya ga ƴan uwa ta ma da irin wato ɗawainiyar da suke yi da abubuwan da suke bayarwa na ransu wato da dukiyarsu da komai jikinsu da komai nasu saboda wannan aiki Allah ya saka musu da alheri Allah shi ne kawai zai saka musu da wannan alheri saboda kuma sun yi don san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma alhamdulillah Allah ya maimaita mana Allah kuma sake maimaita mana saboda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shugabannin mu Allah ya ji kansu Allah ya kara musu yarda saboda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah kuma ya kauta bayansu waɗanda duk suka gabata Allah ya ji kansu wanda ake aiki da nan da su Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu ƴan uwa a kan yawaita da waɗannan kalmomi yake cewa Allah ya maimaita mana Allah ya ƙara maimaita mana yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
to dan uwa da yawan maulamu kenan a wannan idi namu Allah ya saka da alkhairi Allah ya amfane mu da abin da muka ji yanzu kuma yanzu za mu leka abin magana ga maulamu Sayyidi Muhammadu Bashir wanda ya jagorance mu aka kwana ya faɗi abin da zai faɗa kuma a yi addu'a kamar yadda ya faɗa alhamdulillah tun daga farko da shi Sayyidi Muhammadu Bashir ya ce liman zai yi magana ni ma zan yi magana sai da halifa to na ci samu ruwa na ci dama ce ma kawo ruwa yanzu kuma kullum san ce ma ke kawo ruwa
amma alhamdulillah mu gode wa Allah Allah ya saka wa kuma halifa da alkhairi Allah ya kara wa halifa lafiya Allah ya ja mana da kwalansa to halifa cikin maganganun da ya yi da akwai wata magana ba na son ya yi ta to amma sai daga ya kamata da yi ki don wannan magana tana damun mutane da yawa akwai wani mutum da ake hirarsa aka ce a Kaduna ya yi wata magana wadda aka jefa ta ana wato zuba ta a ƙasa ana cewa wani shehi nan ya yi rubutu ya ce tunda Nkurma da su gaban wani sun bishe Ibrahim wai suna aljanna to wannan magana da yawa mutane sun jijjita kuma an yi ta a cikin kasar an jajjefa to shi Hamisa ba bai jita ba sai yanzu nake gaya masa to wannan ba karamar magana ba ce yanzu da ke ga halifa halifa ya ce to idan ya ce shehu ya faɗa ya kawo inda shehu ya faɗa ko kuma ya ɗauko littafin da shehu ya faɗa din a wani littafi ya rubuta amma duk ko bari mu ji abin da halifa zai ce
to amma wannan magana da aka faɗa to daman akwai irin waɗannan masu da'awa da yawa da masu ɓanna mun ana da labarin su wannan kuma a ce su ga wasu ne sun zama ga wasu a gaba su ga sunan suna nan wani ga an ce ga wasu ne wani ma yana ta tadiri ga mutane cewa in ba abin su ba wani abu zai samu mutum da yawa dai irin irin waɗannan wato ɗan da'awan da ɗan wato ɓannan to ina jin irin waɗannan ne to so don tun cewa sai ya ce wannan to mu dai mu muke tare da shi kuma galibi duk abubuwan da ya rubuta ni ya yi tun da na zo duk abubuwan da ya rubuta ni yake baiwa zan je in kufinta a in rubuta to amma ni dai ban gani ba kuma ni ban taɓa ji ba to amma in haka ne ya kawo mana a rubuce kawo mana ya dakar kuɗa ba kuma wato rubutu na ƙage ba a'a ya kawo mana da rubutun hannun ke mu gani saboda haka to amma kafin ya kawo to ina tabbatar muku da wannan cewa wannan abu ƙarya ne ko ma ya kawo ma ƙarya ne wannan kuma bai fahimci ma ko da ma hakan ne an samu a rubuce to bai kai ya fahimci bai fahimci abin da ake nufi ba saboda haka a Nkurma da shi da gawan da sauransu tun da ba su shigo musulunci ba musulmi ba zai yanke da cewa suna cikin aljanna ba a'a sai dai yanzu yana ƙaunata musu in ba su mutu ba yana ƙaunin su ma su musulmin su shiga aljanna amma ba zai yanke cewa abu nan ba to amma kuma alaƙa ba cewa aka yi shi kenan malami ba zai yi alaƙa da kafiri ba a'a ba haka musulmi ke nuna ba ba haka musulmi ke nuna ba rashin fahimtar wannan shi ya jawo su waɗannan ƙungiyoyi masu zafin kai ɗin nan to shi ya suke kawo fitina da ta'addanci da sauransu saboda haka kasancewa alaƙa mutum ya alaƙa da kafiri in zai ba kuna yaƙi da shi ba wannan ja'izi ne manzo Allah ya zauna da Yahuda a Madina an zauna da shi da sahabansa an zauna da Yahuda wannan lafiya an zauna da lafiya kowa ana ba shi wato akwai haƙƙo haƙƙul muwaɗana kaga ni haƙƙul muwaɗana akwai shi akwai a ta'ayyu sibili yadda za ku rayu wato rayuwa su zaman lafiya kai kana naka addini shi ma wannan yana naka addinin amma kuna zaune lafiya to haka addinin musulunci in dai ba yaƙi kai ai kai sabo asbabun da sun zo wato kai asbabun sababban yaƙin sun zo ake yin yaƙi amma ba ka tsaba nan ba saboda haka dan kehi yayi alaka da Nkurma ko yayi alaka da gawan ba wai wani abu ne wanda yake abin ko kuma abin harantawa ko kuma addinin musulunci ba. Saboda kuma ba za a ce ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai yayi alaka da yawa da kafirai kuma bai ci sun shiga aljanna ba. Ka gani ko yarin da kaka da zuwa ga muqawqis shine sarkin Misr a wannan lokacin. Yarin da kuma kaka da bai musulunta ba, amma ka gani ko ye kawo ewo hadiya da yawa hadiya ya aika wa manzo wanda ya kawo takarda ya aika hadiya da yawa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ma da kuyan ga manzo Allah Mariya wato Mariya wadda take ita ce wato ta haifi ɗansa Ibrahim har ita ma muƙaddasu shine ya bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga amma manzo Allah sai ya shiga aljanna ba amma bai hana alaka ba. Haka nan wato haka nan Hiraqla ka gani da aka yi masa takardar nan shi ma ai shi ma ka gani ya nuna afiyar ta ya nuna cewa wato da ya san wa zai samu iko da ya je ya wanke kafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka a cikin sirri ake faɗa ka gani ashe ya karkato mutanen sa ne kawai suka linjaye shi mutanen ne suka linjaye shi yasa bai shiga musulunci ba to da yawa wato ai alaka dewa nasara na girana mutane nasara na girana sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina ya musu shimfida suka zauna akai abubuwa da yawa kaga wasu musulunta ba amma dai ya manzo Allah ya girmama su da sauran su akwai alaka a mun to saboda haka wato mutane masu zahin kan su ne suke wasu ba za tsayawa su fahimci wato yadda nasofi suke da yadda abubuwa sun suke jawo nan a wannan fitinu saboda haka dan alaka sai a wannan alaka dan cewa an kuma yayi alaka da shi to wani abu ne shi ga wannan ko kuma yayi alaka da gawa ni zai hana yayi alaka akwai hakkun wadi na da shoran wannan suna zaune kasa daya ko da ko kasa daya ko kuma wata area ɗaya da shoran ka gani ko da ka yayi masa kun hidima za a ce karka yi masa hidima ne tun daga mun ɗauka su shi ma abin da yawa Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan mutane su fahimci abubuwa yadda suke wannan ba wani abu ne na cewa don an yi alaka ko a ce sun abu ne na suka ba amma cewa ba su ce cewa ce ya cewa sun shiga aljanna a'a wannan gance ne kawai
alifa Allah ya saka ya ba fa dan uwa wannan bayani da aka yanzu kamar yanda yanzu Halifa yake jan kunnen mu ne akan lalle mu tsaya mu bi abinda ainihin shugabanni nan muka same su akai in an tira rana ya ce na ce duk wani wanda ya zo da wani ilimi da ya saba wa abin da ainihin shahannan na mu suke kai mu ga maka ilimin sa kuma da yawa malamai suna yin nasiha littafi kadai ba zai iya shiryar da kai ba dole sai ka je wajen malami ya koya maka ya fahimtar da kai abin da yake cikin littafi idan ka dau littafi kai kadai to karshe irin abin da yake faruwa yanzu na hayaniya da surutai da fadace-fadace shi ne zai dinga faruwa shi wanda ya yi wannan magana an zo an gaya mu cewa ga abin da ya ce har ya ce shi wasu dari shi ya faɗa to da ina tunanin wani mataki ya kamata mu ɗauka tun da na san shi a Kaduna yake to sai na yau wani mutumin mu a Kaduna waya na ce je gidansa an yi gidansa ya bugu waya ya haɗa ya kuma je ya bugo waya ya haɗa mu nake na ji an ce ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza to abinda nake so in gaya ma ba inda ainihin shi ya faɗa ba wai shi wahamin da ya ɗauke shi baitin ra'iya na shehu da yake cewa muhabbatuhu sa'adun wa suhbatuhu hudan wa sa'adun li ra'in law ra'ahu fakuru to wai wannan da ya ji shi ya faɗa shi kuma sai ya fassarta cewa waɗansu za su shiga aljanna na ce ba haka bane abinda shi shehu yake nufi a nan laura ahu kafuru kafirin da ya ga shehu a matsayin waliyin Allah mai shiryawa zuwa ga Allah ya yi masa kallo na wannan ya bi shi ne zai samu wannan kamar yadda aka na shirya shehu ya faɗa ya je taro inda aka tara ainihin mutane mabambanta ya faɗi la ilaha illallah da majusa da kowa da kowa ya faɗa ya kan mashahada ainihin suka musulunta a wannan lokaci to irin wannan kallon ake nufi amma ba irin kallo in yi wannan kallon ne Abuja ma ya ga annabi amma yana wuta saboda haka ba irin wannan kallon ake nufi ba to kuma ya karɓi nasiha akan Allah
ya kuma tuba ya kuma nuna cewa zai gyara ainihin wannan magana da yake.
To alhamdulillah yawa taro na bana Allah ya kawo ƙarshensa don ne fata Allah ya maimaita mana. Kuma ‘yan uwa da yawa sun zo wa’yanda sun tafi kafin halifa ya zo sun ce a yi sabbin yaso su zo halifa jama’a da daddare mataimakin gwamna ya shigo kuma sai a yi masa gaisuwa ya shigo ya zauna an yi kamiya da shi an karanta hudu bashiru. Sannan sifika ma sifika na jihar Kano shi ma ya aiko ita yana son zai zo halarci wannan taro yana wajen tafiya ya ce zai shura ya dawo a jiya zai yi halarci wannan taro. To amma ya sha an tafiya ya sa bai samu harasowa ba shi ma ya ce a yi isar da gaisuwar sa gurin halifa da jama'a kuma yan yana da fatan alheri a wannan taro. Kuma sifika ya taimaka a cikin wannan taro Allah ya saka masa da alheri. Kuma kamar yadda rana ita yau na yau halifa bayani ɗan majalisa ya zo mun roƙi alfarmar cewa a irin ayyukansu da suke na constituency a sa makarantar nan a ciki kuma ya alƙawari shi ya sa muna fata shi kansa sifika ya taimaka wajen shigar da wannan abu. In ya taimaka ya shigar aka yi to alhamdulillah za mu ce ya samu babban rabo saboda man bana lillahi baitan tubara lahu lahu baitan fil jannati saboda makaranta kamar masallaci ce kuma yanzu an ma fi buƙatar makaranta akan masallaci. Allah ya kasa musu da alheri Allah ya kare su halifa kuma Allah ya kasa da alheri Allah ya ƙara lafiya kamar yadda halifa ya bayani ƴan uwa a tsaya a yi karatu a tsaya a yi karatu. Yanzu wannan abin da ya rashin ilimi ne ya kawo saboda bai fahimta ba kamar yadda ran fara yake ka zo gun malami ka karanta abu ba ka ɗau littafi ka ce kai ka karanta kai kaɗai ba ba za ka fahimta a ciki wannan ba za ka iya ba. Sannan kuma muna nuna godiya ga dukkan kamar yadda halifa ya faɗa duk wanda suka taimaka wajen taron nan Allah ya saka musu da alheri Allah ya biya musu buƙatarsu ko da shawara mutum ya taimaka Allah ya saka masa da alheri. Kuma ‘yan uwa suna ta tambaya lokacin da za a buɗe zawiya to muna nan za mu zauna da halifa a sa rana idan halifa ya aka sa rana to insha Allah kowa ma zai ji duk za a sanar don abu ne wanda sai an shirya shi. Allah ya taimaka wa kowa Allah kuma ya maimaita mana Allah tabaraka wataala ya ƙara mana soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya yaran mu Allah ya shirye su shugabannin mu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya musu jagoranci tun daga shugaban kasa zuwa na jiha zuwa dukkan wanda suke jagoranci Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya dora su a daidai ya nuna musu daidai abu na kuskure kuma Allah ya nuna musu kuskure ne da kawo da su ga buransa alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muka mai da halifa ya bayani mun duba duk kasashen musulmi da yanzu a nan ake rigima Iraki ce, Libya ce, Syria ce, duk dai ga shi ko Yemen ne, duk dai ga kasashen musulmi a nan ake saka kuma musulmin ake kashewa. Kuma da haɗin ba su musulmi, to ai ba mun misali ko dai halifa ya ƙara magana, amma misali zan kawo. Rigimar da ake tsakanin Palestine da Yahudawa kusan an fara ta tun 1948 tun bayan yakin duniya da biyu ake rigimar nan kuma har yanzu ba ta yawaye ba. Amma wai sai ka samu a cikin 'yan Falastinu ake samun masu yin leƙen asirin ƙasa ga Isra'ila. 'Yan Falastinu a samu mutum ɗan Falastinu yana cikin Falastinu kuma da shi ake rigimar wayan nan amma yana ɗiban asiri yana kewar Isra'ila ana kashe shugabanni. To kaga magana halifa da mu ake cutan musulmi da mu ake cutan muke hada ka da mu ake hada ka ake cutan mu eh idan dai dan Palestine zai ta jefu shi ga Isra'ila kuma a zo a gusa kasar sa to ina magana. Allah bane magani Allah ya gyara halayen mu Allah tabaraka wataala ya ce mutum musulmi kuma ya ce mutum musulunci ko da yake dama ya ce musulunci zai kare kayansa. Allah ya ce na cewa baki daya don wa Allah ya saka halifa da alaikum za a yi addu'a halifa zai mana addu'a don wa kuma kowa ya tafi gida watan nan gashi nan ya zo karshe da abin da ya saura mutum abin da ya samu na halarta wuraren maulidi ko hidima saboda tsoron manzo Allah ya ji kai Allah kuma ya mai da kowa gidansa lafiya Allah kuma ya maimaita mana ya ƙara maimaita mana alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam.